Gamayyar kungiyoyin matan dai sun bayyana cewa a zaben shekarar 2023 da Najeriya ke tunkara ba zai kasance kamar yadda aka saba yi a baya ba domin an dade ana ruwa kasa na shanyewa dole ne duk wani dan takarar shugaban kasa ya bayyana manufarsa da shirin da yake da shi ga mata da yara mata kafin su mara masa baya tare da ƙarin tantancewa mata na buƙatar damarmaki a matakai daban-daban a kasar Hajiya Saudat Madi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin mata ta Rafa a Najeriya ta yi ƙari kan dalilan da yasa suka kira ɗan takarar
mu dai mun kira su mutume suke so su yi mana saboda mun gaji da labarin kanzon kurege kai mun gaji da kuma fadin me ke damu mu kuma mun gaji da me fadin me ya kamata a yi duk duniya kowa san me ya kamata a yi so mun kira su nan da zumma cewa su gaya mana tsakanin su da Allah duk abu sani kuma duk abin da suka gaya mana wannan karin ba kyale su zamu yi ba zamu fito kwanmu da kwarkwatan mu razzabe zamu san wa zamu zaba rabiyan bukata zamu san wa zamu ce ya biya bukata wa ke biya bukata ba kuma a kullun abin da muke so mutane su gani abinda matan Najeriya ke nema ba wani sabon abu bane ba abu ne muna neman a bamu dama mu ma ba da gudunmu mu ta gina kasa na biyu kuma sanin kowa ne ba zai yi ba kullun hannu daya na kasa na daya na sama ya kamata a samu a hada karfi da karfi mata su tallaba mu za su tayi jagora Najeriya ta ci gaba
kazalika matan sun koka kan yadda ake mayar da su saniyar ware a harkokin da suka shafi siyasa a kasar batun da dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar Action Alliance AA Manjo Hamza Mustafa yace jam'iyyar sa ta shirya tsarin da za ta bi wajen inganta rayuwar mata a kasar wacce ta sha bamban da sauran jam'iyyu
ni na musu bayani ne a gaskiya daban daga yanda aka saba ban zo nan dan ne alƙawarin boge ba na zo ne da shirin abu da dama da nake ganin zai shafi mata da dukkan kasar gaba daya dukkan abin da mata na Afrika da na Najeriya suka yi shine India 2020 2020 so akwai abin da suka tsara cewa sune matsalolin su to mun duba mun rika wannan kuma mun bi kowanne daya da tsarin yanda za a yi mu nemo musu hanyoyi da za su fita daga cikin kowanne misali kowanne zone za a yi musu makarantu na gurin sana'a kowanne gurin kuma za a yi musu makarantu na shirya su kaman makarantun siyasa ne da zai shirya su su shiga siyasa dan ana yaudarar su kowace shekara kuma a duniyar nan yau ba wai digirin da kake da shi bane a abinda hannunka zai iya yi shine hanyar arzikinka to kuma mun nemo a haƙi tsarin da muka yi muna ajiye cikin sirri ne yanda za a yi matsalolin Najeriya na hanyar kuɗi mai iya mai biya kuma mu tallafa a kowane makafa kamar yadda muke so mata suna daga ciki kuma na majalisar ɗinkin duniya matsayin su akwai abu guda takwas da suka tsaya cewa kowace gwamnati ta yi a duniya mu wannan yana cikin abin da muka riga muka tsara tun ma kafin su kira mu cewa hakan za mu yi
shi ma ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar SDP Adewale Adebayo cewa yi jam'iyyar sa a shirye take ta ba da goyon bayan ta ga mata 100 bisa 100
yace
mu da muke neman shugabancin ƙasar nan muna yi ne don al'umma kuma mun bambanta mu ba irin waɗanda suke amfani da mata don ɗora zani da yin waƙe ba mu fito ne don wannan dalilin na ba su goyon bayan mu 100 bisa 100 cikin jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe a zaben shekarar 2023 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar mata 374 ne kacal a cikin 'yan takara 4,223 da ke neman kujeru 469 a majalisar dokoki ta ƙasa 109 a majalisar dattawa da 160 a majalisar wakilai lamarin da ke nuna rashin kyawun wakilcin mata a fagen siyasa a ƙasar da ya fi kowace yawan jama'a a Afirka kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya a duniya Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya